Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma san kasar Ghana. Kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Sara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau 17 ga watan Afrilu na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan gwarzo marigayi da Abubakar Tafawa Balewa. Shin menene tushen sa?
Marigayi Abubakar Tafawa Balewa ya fito daga gida wanda yake ba za ka ce wani sanannen gida ba. Mahaifin marigayi Abubakar Tafawa Balewa wani ne mai hidima na dawakai da kuma kula da gida na wani mai sarautar Bauchi a lokacin da ya daga cikin masu sarautar Bauchi a jihar Bauchi.
Ba dan kowa bane jama'a, kamar yadda kuka ji a wannan gutsarin, muna tafa da karin bayani kafin ku ji abin da muke tafa da shi. Zara, ya zaman gida da zaman kulle, da fatan kuna daukan matakan kariya daga cutar COVID-19.
Amina kenan, lafiya kalau, Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. Amin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wakilin sashen Hausa a Bauchi ya samu zantawa da Falakin Das akan tarihin shi marigayi Abubakar Tafawa Balewa.
Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyo ku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani dangane da rayuwar marigayi da Abubakar Tafawa Balewa, kuma menene ya fi burge ku? Ga yadda kuka amsa mana.
Masu sauraro, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika marigayi da Abubakar Tafawa Balewa jajirtaccen dan kasa ne wanda gaba da baya ya sadaukar da rayuwarsa saboda yi wa talakawan shi hidima. Babban abin da ya fi burge ni da shi shine gaskiya da amanarsa, wanda har ya bar duniya bai tara wata dukiya ba. Sabanin shugabanninmu na yanzu da burinsu shine su bar dukiyar da ko jikokinsu ba za su iya cinyewa ba.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Adam Aliyu daga Gurum jihar Plateau. Yace salam yau da gobe, ina muku fatan alkhairi. Tabbas babu abin da na sani game da rayuwar marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa sai jajircewarsa wajen ganin ya tabbatar da gaskiya a duk halin da ya kasance, kuma ya jure ya dage wajen yakar marasa gaskiya. Don haka rayuwar da bawan Allah nan yayi tana burge ni.
To zara kin ji kuma baban diman mambande da magaram, Allah sana faɗi sunan shi daidai, yace hakika ni ban san rayuwar marigayi Isa Abubakar Tafawa Balewa ba, sai dai naji daga gare ku. To ka kasance da mu, zaka ji insha Allah.
Saifil Yaminu Jamo Walijo daga jihar Kaduna yace Allahu Akbar, tarihin Najeriya ba zai taba cika ba sai an hada da tarihin marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa. Abin da ya fi burge ni dangane da shi shine gaskiya da rukun amana ga adalci, kuma tabbas arewa ba za ta taba mantawa da ci gaban da ya kawo mata ba. Allah ya kara mana shugabanni irin su a Najeriya. Amin.
To sai kuma amsar Rabi Umar, inda shi kuma yace hakika mutum ne mai kishin ƙasa kuma babu alama wanda yake nuna yayi almundahana a lokacin sa. Muna masa fatan shiga aljanna, amin.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Ibrahim Adamu wakili, inda yace gaskiyar sa da riƙon amana da kuma tsantseni da duniya da kare haƙƙin talakawa.
To shi kuma Alhaji Kabiru Highlanders cewa yayi yau da gobe, daga yadda bike jin labarin marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa, mutumin kirki ne da fatan ɗan baya za su yi kokarin su kwaikwayi irin halin sa. Ku tashi lafiya.
Yakuba mai manja puntuwa yace salam shirin yau da gobe. Mu dai gaskiya bamu san yadda marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa ya gudanar da mulkin sa ba, amma a tarihin da muka samu ya nuna yayi adalci kuma talakawa sun ji dadin mulkin sa ganin yadda ake kiwar sa. Muna fatan shugabannin mu na wannan lokaci za su yi koyi da marigayi. Allah ya ji kansa da rahama, amin.
To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Suleiman Mashika daga jihar Kebbi karamar kumar Bunza, yace gaskiya ni kan ban san zamanin shi ba, amma abin da ya fi burge ni da shi shine gina Najeriya da suka yi da gaskiya da kuma hangen nisa.
Umar Bello da Umar Adamu Katagun suka ce hakika tarihin shugabanci a Najeriya ba zai taba mantawa da marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa ba, domin yayi shugabanci mai kyau cikin gaskiya da adalci ganin yadda shugaban ya mutu ba tare da ya bar wani abin a zo a gani ba.
To sai kuma amsar Abubakar Sadiq Bilal daga jihar Adamawa Najeriya yace salam VOA Hausa, duk da cewa a lokacin da sa Abubakar Tafawa Ballewa ya gudanar da mulkin sa ba a haife ni ba, to amma na karanta kuma an bani tarihin mulkin sa. A gaskiya abinda na fahimta a tattare da mulkin sa shine akwai gaskiya da adalci tare da tausayin al'umar ƙasa. Ya kamata shugabannin mu na yanzu su yi koyi da halayyar sa.
Hafizu Balarabe Gusau yace hakuri da juriya sanya kishin ƙasa gaba fiye da buƙatar shi. Wannan shine kadan daga cikin abin da muka karanta na rayuwar marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa.
To jama'a, sai amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Sani mai lange-lange ya wuri, inda yace shine Prime Minister na farko da aka taba yi a Najeriya. Mutum ne da bai dauki kansa komai ba, kuma gashi da sha'awar taimakon jama'a. To masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To Zara, mun ji daga masu ziyartar shafin mu na Facebook, to ke idan an ce Tafawa Ballewa, me ke fara fado miki a rai?
Wato ni dai zan iya cewa a cikin tarihin marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa da na karanta, na san shine Prime Minister na farko da aka taba yi a Najeriya.
Ko ni kuma zan ce Sardauna Ahmadu Bello. Kullum ne tunanin daya ko aka ambaci sunan daya daga cikin su sai daya ma ya fado min a rai. Yanzu bari mu je ga wakilin mu a Bauchi Abdul Wahab Muhammad da ya gayyato mana bakon da zai ba mu tarihin gwarzo Abubakar Tafawa Ballewa.
Ato ko zaka gabatar da kanka?
To sunana dan Lami Baban Takko Falagindas.
Haka ne. Sa Abubakar Tafawa Ballewa, Prime Minister Najeriya na farko. Shin ko zaka ga mana waye ne shi Sa Abubakar Tafawa Ballewa?
To alhamdulillah, wato shi marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa wani irin mutum ne da nake kallon sa kamar wato wani ikon Allah. Dalilin da yasa nace ikon Allah shine wato idan Allah ya nufa cewa bawansa zai kasaita zai zama gawurtacce, zai suna a duniya, zai shahara, to yakan dauko shi daga inda ba a zato. Marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa ya fito daga gida wanda yake ba za ka ce wani sanannen gida ba, domin mahaifinsa Malam Yakubu Danzala ba wani attajiri bane, ba malami bane, kuma ba mai mulki bane, wato ba sarake bane. Hasali ma shi ba mahaifin marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa wato wani ne mai hidima na dawakai da kuma kula da gida na wani mai sarautar Bauchi a lokacin, da ya daga cikin masu sarautar Bauchi a jihar Bauchi, Malam Zubairu a wancan lokaci. To baban nasa na marigayisa Abubakar Tafawa Ballewa kamar mai hidima ma wannan mai sarautar ne. To saboda haka ga ya fito shi a wato daga dai hasalin abunan nasa, inda ya fito wato zaka ce ba daga gobe, daga gida na kowa ba, irin wato ba daga wani waje kasaitaccen gida ba. To ya taso kuma ya taso yaro mai hankali, mai nutsuwa, Allah ya yi shi mai nutsuwa, domin kuwa shi ajiyan Bauchi na wancan lokaci a lokacin wanda shi mahaifin Sa'u Bakari ne yake wurin sa, sai ka wato Allah sai ya saka masa kauna da son shi mariga Sa'u Bakari Tafabule tun yana yaro, saboda haka a kullun suna tare da shi wannan ajiyan Bauchi din suna zaune ga dauke shi kamar dan sa, yana son sa. To kaga tunda kaga manyan mutane suna kaunan yaro irin wannan, da ka san cewa to lalle wannan yaro yana da nutsuwa. Sannan da ya samu ya shiga makaranta na boko don haifin shi a shekara ta 1912 ne. To da ya samu ya shiga makaranta, yadda ma ya samu ya shiga makarantar bokon shi ne, kullum yana tare da shi a jan Bauchi na wancan lokaci, a fadansa yana zaune a gefensa, don bai shiga makaranta da wuri ba sai da ya kai shekara ta da ya shiga makaranta. Akwai wani bature ne da na laddin Bauchi a lokacin da Plato, to yana ran gadi na makarantu, sai ya zo fadan ajiyan Bauchi a lokacin, sai ya ganshi da Sa'u Bakari Tafabule a lokacin yana dan yaro, sai ya ce ka bani wannan yaro in sashi a makarantar boko. Nan take kasan kuma lokacin mulkin Turawa ne, abinda Bature ya fada su sarakuna a lokacin ba su kaucewa. To yana so dai ba so ya mika Sa'u Bakari a kawo shi makaranta a nan Bauchi, ya fara a nan Yalwa a lokacin akwai provincial primary school, elementary school. To ya fara a nan kuma ya saudu da akwai malamai waɗanda suka shahara su ma irin su malam Baba Sidi da malam Dangika. To kuma malam Dangika da ya koyar da shi, malam Baba Sidi da ya koyar da shi, ya bada shaida akan cewa Sa'u Bakari a lokacin yana dalibi a nan Yalwa bai cika hayaniya irin na yara ba, da aka same shi kullun yana cikin nutsuwa. Asali ma in yara suna irin wasan guje-guje da dai abubuwa na al'ada na yara din nan, da aka same shi ya kebe yana zaune yana ta wasu tunaninsa dai haka na daban, bai cika son giri ne ba. To a irin wannan hali ya taso, daga nan ya gama ya je middle school na Bauchi, daga nan kuma ya tafi Katsina Teacher Training College, wato wata makaranta da ake horas da malamai a lokacin tura mulkin Malaka su so kafa wannan makaranta na Katsina a shekara ta 1922. Madafar wannan makaranta shine a karantar da waɗanda za su zo da su karantar da mutanen arewa ilimin boko. To a lokacin Sa'u Bakari Tafabule ya samu kansa a wannan makaranta ta Katsina Teacher Training College, ya je samu su samu Dubello Sakacin Ibrahim su Alhaji Isa Kaita da sauransu. To a can ya yi karatu.
To bayan kasan da yadda yake zamanin daban da yadda al'amura suke tafiya, waɗannan karatun da ya je kamar wane ne ya ɗau ɗauniya, duk da yake dai ga shi waturan lardi ne ko da kace mai kula da shiyar Bauchi da Plato ya gan shi ci a bashi, kamar wa ya ɗau nauyinsa.
To a lokacin gaskiya su tura mulkin Mallaka su ne suke daukan, wato kamar hukuma ko gwamnati a lokacin, su suke daukan nauyin karatu, domin kasan ilimin boko bai shigo arewa da garaje ba, sai da kudu suka yi nisa can. To su tura mulkin Mallaka sai suka fahimci cewa wato ilimin boko matukar dai ana so arewa yi, to sai an ba da guduma. To saboda haka a lokacin hukumomin tura mulkin Mallaka su suke daukan nauyin karatun abin nan, don ba zan mance ba Sa'adu Bello da yake ba tarihinsa a wani littafin sa My Life, yace akwai kudin da ake biyan su ma kamar pocket money a lokacin a middle can Katsina Teacher Training College.
Sa'u Bakari Tafabule sunansa maimakon kaji yayi karfi da na mahaifinsa sai wannan gari na Tafabule ba, shin yaya wannan suna Tafabule ba? Shi dan Tafabule ne ma?
Ba dan Tafabule ba ne. Wato dangantakansa Tafabule shine zaman sa a gidan ajiya na Bauchi a lokacin, domin inda ban mance ba har yau ajiyan Bauchi shine yake kula da kasashen lere da su Tafabule daga masarautar Bauchi kenan. To saboda haka headquarters shi ajiya a lokacin tana Tafabule. To saboda haka a nan ya tashi, kamar da na gaya maka shi babansa Malaku Danzala wato yaron gida ne na shi ajiya a wancan lokaci. To saboda haka sun zauna a Tafabule. To inda ya zama yana da zama kenan a Tafabule. To amma kuma uwarsa malama Aisha uwar marigayi su Abubakar Tafabule mahaifiyarsa ita yar kauyen Tafabule wajen yankin wajen ne wani kauye da ake kira Pelu ana kiranta ma innan Pelu to ita Bafulatina ne shi kuma babansa Malam Yakubu Danzala Bagire ne kuma ka san yankin Tafabule da ma akwai Fulani asali ma aka kullu aka faɗa cewa tarihi kamar yadda shi mai tarihin littafin sa Abubakar Tafabule ne ya faɗa musu Tribal Club wani Bature yace ainihin sunan Tafabule ma ta fara ta samu ne daga tafere baleri wato wani bagin dutse har yanzu ka je zaka ga wannan bagin dutse a nan Tafabule mazuguni ne na Fulani su suka fara zama wajen su ne suka bada wannan suna wato bagin dutse da Fulatanci to daga baya kuma aka zo aka bata sunan ta zama Tafabule to dangantakan sa kenan dai na sa Abubakar Tafabule amma shi ba mutum wajen bane uwarsa dai ɗan yankin wajen ne ba Fulatana ne na yankin wajen domin ka sa akwai Fulani a wajen sai kuma zaman su dai a gidan shi a jiyan Bauchi na wancan lokaci ne dangantakan sa kenan da Tafabule
idan muka duba sha'anin karatu ko irin makarantar da yaje na aikin koyarwa ne shin ya dau wannan aiki na malanta ko hayayi
kware da gaske kuwa ai yana gama wato karatunsa a makarantar Horus da malamai na Katsina sai ya dawo middle school na Bauchi ya zama malami a wajen a lokacin da ya zama malamin nan akwai dalibai a lokacin irin su marigayi gwamnan Bauchin lokacin na farahula na farko Alhaji Abubakar Tatare Ali akwai su marigayi a jiyan Bauchi Alhaji Adamu Tafabule akwai su Dr. Aliyu to Abubakar duk waɗannan dalibai ne a lokacin a middle school akwai kuma har yanzu daga cikin dalibai akwai wanda yake da rai mai girma wazirin Bauchi Alhaji Bello Kirfi shi ma yana daga cikin waɗanda suke sun yi middle school a Bauchi lokacin da Abubakar Tafabule yake malanta akwai marigayi wazirin Katagum Alhaji Sule Katagum shi ma yana daga cikin dalibai a middle school na Bauchi to saboda haka marigayi Abubakar Tafabule yayi malami a middle school ya samu zuwa kuma English course na shekara guda akan malanta ya dawo ma daga baya tukunna ya zama headmaster a middle school din nan lokacin da yake headmaster kuma akwai malamai irin su Malam Aminu Kano akwai su Malam Hayaguso suna tare da shi a lokacin shi kuma Abubakar Tafabule yana matsayin headmaster to bai kare wannan ba ma sai da ya kasance shi ma Bature mai kula da harkar ilimi a lardin Bauchi wato ana kira education officers da turanci ya kai wannan matsayi din to kuma a wannan aiki na malanta har yau Abubakar Tafabule ya rike mukami na wato secretary general na kungiyar malamai a tarewa a lokacin so saboda haka shi bai san wani aiki ba ma an ba malantan ba sai dan wani lokaci da hukuma wato masarautar Bauchi saboda ganin nutsuwansa a matsayinsa na malami da hankalinsa suka sashi a cikin wato majalisar sarki masu ba da shawara zo da yayi wannan yana malanta suka bashi wannan zo da bai da wani mukami na sarauta lokacin amma sarki na lokacin sarkin Bauchi ya jawo shi ya bashi mai ba da shawara a majalisar sarki a lokacin amma bayan wannan sai lokacin da yazo shiga siyasa amma kafin ya shiga siyasa wajen shekara ta 1954 ko kuma ce da 50 lokacin da aka kafa jam'iyyar NPC bai san wani aiki ba mun aikin malanta ba
to da yake kayo maganar siyasa dama wannan son tambayeka wani shin me ya bashi sha'awa shi da siyasa gadan-gadan kuma ma har yayi suna sosai
farki ta fawa dukki jo ban mu da ina kuma shine Muhammad Garba
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga zauren tattaunawar mu domin jin abin da yasa marigayi Abubakar Tafawa Balewa ya shiga siyasa duk da cewa asalin shi malami ne.
Shin me ya bashi sha'awa shiga siyasa gadan-gadan kuma ma har yi suna sosai?
Wato farkon shigan Madiga Isa Abubakar Tafawa Balewa siyasa za a iya cewa wajen shekara ta 1943 ne, lokacin da yake zaune a Bauchi yake malanta kuma yake dan majalisar sarki. To a lokacin kamar da na gaya maka akwai malamai irin su Malam Aminu Kano, akwai su Malam Yahaya Gusau da shauransu, to kuma da su Malam Sa'adu Zungur, ko da yake shi ba malami bane amma yana zaune a Bauchi. To a lokacin a wannan shekara da nake ga muku jan shekara ta 1943 sai suka ga da yake kasa Malam Aminu Kano mai sha'awar siyasa ne, yayi kokari hada kansu suka kafa wani wata kungiya da suke kira Bauchi Discussion Circle. Wato kungiya ta tattauna al'amuran da suke faruwa game da mulkin mallaka da Turawa suke yi da kuma yanayin arewa a lokacin. To kusan ana cewa ma wannan kungiya da suka kafa su Malam Aminu Kano da shauransu a nan Bauchi, ana cewa kusan ita ce jam'iyya ta siyasa ta farko, shi yasa ake ce Bauchi tushen siyasa. Amma kuma ba su kafa ta da niyyar siyasa ba, sun kafa ta ne kawai akan su dukkan yan boko ne waɗanda suka yi ilimin boko, so ga suna da abin da za su iya faɗa wajen harkar gudanar da mulki, musamman a lokacin suna ganin za su iya fafutuka domin neman yanci ma ƙasa, su kuma wayar da mutane da kai game da mulkin mallaka da illansa. To sai su kafa wannan kungiya. To shi yasa Abubakar Tafawa Balewa yana cikin su. To amma yana cikin su ka san su Malam Aminu Kano suna tsatsauran ra'ayi da su Malam Sa'adu Zungur. To shi Abubakar Tafawa Balewa yana da tsatsauran ra'ayin ka, amma kuma a matsakaici, saboda shi cewa yake yi duk abin da za a yi kada a ya da ko kuma a zubar da sarakunan gargajiya a gefe a tafi da su domin su ma suna da muhimmanci. To su kuma su Malam Aminu Kano ba wai ba sa son a tafi da sarakuna bane, a sai dai suna neman gyara ne wadanda yake in aka ce za a yi gyaran kuma zai shafi sarakuna din. To kuma irin martaba da girma da sarakuna suke da shi a lokacin, gaskiya duk wanda ya ce kai tsaye zai taho na taho da sarakuna domin a gyara musu matsayin su zai samu matsala. To shi yasa Abubakar yana so a bi abun a hankali a hankali. To daga nan ne dai abun da ya kamar da abun da aka yi ta yi dai har Turawa suka zo so ga abun da wannan kungiya dai da cikin domin duk zaman da za a yi ranar Juma'a na wannan kungiya din sarkin Bauchi kan halatta, sannan wani Bature ko Rasdan shi ma kan zo ya halatta. To amma daga baya sai aka fahimci irin su Malam Sa'adu Zungur da su Malam Aminu Kano suna tsatsauran ra'ayi, sai Turawa suka rushe wannan kungiya din. Domin abin da ya kawo rushewanta shine yawan tambayoyi da su Malam Aminu Kano suke yi game da mulkin mallaka da kuma sarakuna. Aka kai wani matsayi, aka kai wata rana da Malam Sa'adu Zungur ya tashi yake nema ya ji daga bakin Turawa, shin da sarkin Bauchi da Lami Don Adamawa wane ne a gaba ne ka? Ya tashi mai wannan tambaya cikin taro. To shine sai kan Turawa ya kule yace to a sarkin, sai Bature ya ce a sarkin Bauchi ne a gaba, sai ce to amma kuma ga ya albashin Lami Don Adamawa fi na sarkin Bauchi, kuma an duba an ga irin harajin da ake tarawa a lardin Bauchi fi na Adamawa kaza ka. To Turawa da so gane to waɗannan masu tsaron ra'ayin fa za su wai mai ne yake huda lura zai tono garma, sai suka ba ma shi kadai ba, sai suka taka mu kungiyar gaba ɗaya burki. To sai maza aka rushe wannan kungiya. To cikin shi yasa Abubakar Tafawa Balewa yana bin su dai. To kaga irin wannan tattaunawa da shauransu siyasa za ta shigo ciki, ko da yake ba jami'a ce ta siyasa ba. To amma ainihin shigansa siyasa za a iya cewa a shekara ta 1950 ne, lokacin da aka kafa MPC, jam'iyyar MPC na su Sardauna, aka yi babban taro a Jos. To wannan taron da aka yi na zaben shugabannin jam'iyyar MPC na farko a lokacin, duk waɗanda suka je taron nan su Alhaji Nuhu Bamali, magajin garin Zazzar da shauransu, da su Alhaji Makaman Bid, da su Wane, su Alhaji Ibrahim Imam daga Borno, da duk da su Alhaji Su Mai Tamasule, waɗanda suka je dai duk taron nan suna so ma a zaɓi sa Abubakar Tafawa Balewa matsayin shugaban jam'iyyar ne. To aka je taro a Jos Rex Nima aka wannan taron a shekara ta 1950, to amma kuma shi sai ya ce baya son wannan mugami Abada Ahmadu Bello Saddan Sokoto, shi ya zama kawai vice president. To kuma karkamance jam'iyyar NPC ita kanta fa wato ba su Saddauna ko Ahmadu Bello ne su kafa ta ba, ainihi akwai wani likita na farko a arewa wanda ake kira Dr. Russell Barodiko. Yawwa, shi ne likita na farko wanda yake dan arewa, mutumin Kaduna State ne. Shi ne farkon likita a arewa. To da ya zo ya gama karatun san likita kuma yana aiki a matsayin san likita ga ilimin boko, sai hada kan wasu masu dan ilimin boko kamar irin su Dr. Abubakar Imam, sai suka yi tunanin su kafa wata kungiya wanda yake za ta riga magana da yawun arewa. Su ma din sun kafa ta farko ba na siyasa bane. To amma daga baya su samu Dubello da suka taso suna da sha'awar siyasa, sai suka yi hijacking din kungiyar, amma da yarda su Dr. Diko ba, ba wai da karfi so kwace ba. Sai suka mai da ta jami'ar siyasa. To anan ne Sabuka Tafawulo suka shiga. Aka yi taro a Jos, aka zabi Saddauna Mariga ya samu Dubello a matsayin shugabanta na farko, shi kuma sa Abubakar Tafawulo yana matsayin mataimakin shugaba. Har aka yi tafafutuka, dai aka yi tafafutuka ana ta neman abunan yancin kai. To a shekara ta 1954 kuma sai shi wato sa Abubakar Tafawulo ya samu kansa a majalisar dokoki ta arewa. To kaga maganar siyasa tana ta tafiya kenan. To ya samu kansa a matsayin dan majalisa mai wakiltar lardin Bauchi. To a majalisar dokoki ta arewa da take Kaduna. To shine sai ya tafi ya je tantu. Da in ka tuna maganar da na ba na ce maka yana tsatsauran ra'ayi go. To da ya je majalisan nan ba, shi ma sai ya je da wani batu wani lokaci da ya daga hankali a majalisa. Menene inda za ka san wato Sabuka shi ma yana da son ra'ayi na ci gaba, amma dai kan so a biya ba hankali. Ya kawo magana ne kan cewa ya kamata dole a gyara tsarin sarakuna da kuma wato hukumomin ƙananan ƙananan hukumomi a lokacin NANA, don ana kiran su native authorities a lokacin. Yace a gyara saboda ba zai yi ba, yanzu an samu ci gaba, duniya ta waye, ga masu ilimin boko sun samu a arewa, a zauna a gargashin mulkin gargajiya wanda ba za a iya tambayan su akan me su dalilin da yasa suka yi kaza ba. Ka san zuwan su Ingila da kuma mu'amala da turan Ingila yasa sun dan bude ido akan harkar demokradiya. To ya kawo wannan batu a majalisa. To kuma kar ka mance dama majalisan kashi biyu ne na dokokin arewa. Akwai waɗanda ake zababbu, akwai kuma sarakuna, council of chiefs ake kiransu, house of chiefs.
Sarakunan nan ko gaba automatic ne,
automatic ne suna su kawai sarakuna arewa suna ciki. To a gaban su fa ya tashi ya kawo batun nan na magana a yi canjin a gyaran nan. To in ka dubi tarihin Sabo Dubello da yake da ya buga a littafin sa na My Life, rayuwata, yace wannan magana da mutumin Bauchin nan yayi ba ya daga hankali ba. Su kansu ma yace wannan mutumi ba ya da tsoro ba. A ce a wannan lokaci ana tsoron sarakuna, ana ji da su, amma ka ce a kawo gyara a lamarin shi. Kuma abinda Sabo Dubello yake magana shine kamar yadda na gaya maka ba, yana mutunta sarakuna kuma ya yarda da tsarin sarakuna. Hasali ma shi yasa aka sa shi a majalisar sarki na Bauchi. To shi abin da yake cewa shine dole sarakuna su tafi da zamani a lokacin. Su dan yadda kawo dan gyara, su dan rika sa yan boko a cikin majalisar su, ana tafiya da zamani. Ba wai yana nema ne ya ce ko a ture su gaba ɗaya ko a musu abin nan da sauransu ba.
To haka ne. Yanzu da yake shi yayi gadan, shi ya shiga siyasa gadan, wanda yake wakiltar Bauchi a can majalisar da ke Kaduna. To nan ne ya samu matsayin wato prime minister, kuma ya dangantakan su ya kulluma tsakaninsa da shi Saddauna.
To masu sauraro, baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati, amma da yardan Allah a mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta ce a na gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Buhari Auna, daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.